mita 88.5 da la FM murya zamani Abakar Sabo ake tare da shi, kuma idan mai sauraro ba zai manta ba, a makon da ya gabata akwai wata balahira da ake zargin ta faru a yankin Jambulu kusa da unguwar Yamadawa, inda ake zargin wasu matasa su biyar sun farwa wani matashi har ya rasa ran, inda daga bisani su ma al'umma suka ankara da su kafin su gudu aka cimma ɗaya wanda shi ma daga bisani rahotanni suka nuna cewar ya rasa ransa. Daga bisani dai jami'an 'yan sanda sun baza komasu, har kuma rahotanni suna nuna cewar biyu daga cikin su waɗanda 'yan gida ɗaya ne ma sun shiga hannu. Kuma akan wannan batu da yake muna ci gaba da bibiyarsa, mukai tabin alli da ɗaya daga cikin 'yan uwan wato matashin na farko wanda aka hallaka shi, wanda ake zargin waɗancan matasa su biyar sun yi tara-tara sun hallaka shi, har kuma ɗaya ya caka masa almakashi a gefen wuya wanda shi ne ya zama sanadiyar rasuwarsa. Ba tare da na da dogon lokaci ba, zan haɗa mai sauraro da wato yayin wannan matashi wanda dakta ne, don jin abin da ake ciki kawo yanzu. Mai sauraro zai so ya ji suna da kuma matsayi.
Sunana Dr. Awali Saminu, ni lecturer ne a FCT College of Education da ke Zuba, Abuja. Babban yaya ga shi wannan Abdullahi na kisan kai wanda aka kashe shi bayan ya gama sallah ta magariba, bayan ya fito daga ainihin karatu sun kuma yi sallar isha'i, ya zo ya haɗu da ainihin wannan kisan gilla da waɗannan yara su biyar suka taru suka yi mishi. Sunan shi Suleiman Sani Hussein, ya kai shekara 32.
To ga wannan Ibtila'i da ya faɗa masa, kuma waɗanda ake zargin sun masa sun cika wandunansa da iska, kawo yanzu kuna bibiyar wannan abu?
A gaskiya muna bibiya, kuma alhamdulillahi kusan a yau maganar da nake muku kuma ainihin 'yan sanda ta samu nasarar ainihin ma kama wasu daga cikin waɗannan yara. An kama yara guda biyu daga cikin su ainihin waɗannan yara su biyar. A cikin daman su biyar din nan akwai shi na farko wanda Allah ya yi daman shi ya rasa ransa, wanda kusan shi yana daga cikin principal a wayan mutanen da suka yi attacking din shi, wanda ya caka mu wannan alkamashi a wuyan shi da sauransu, da kuma ragowar su kuma wayanda suka tankaɗa shi ya faɗin su ma Allah ya sa an kama su, Hassan da Hussein. Saboda haka muna miƙa godiyarmu ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan nasara da aka samu na kama waɗannan masu laifi, kuma raguwar ma guda biyun su ma yanzu kuma 'yan sanda tana ƙoƙarin kama su, kuma na tabbatar da cewa insha Allah su ma za su zo hannu nan ba da daɗewa ba. Kusan a yanzu ma kes ɗin a yau ɗin nan an yi transferring ɗin shi zuwa CID domin faɗaɗa bincike. Saboda haka muna godiya ga Allah, kuma muna godiya ga ainihin shi CP na Kano Command Police, kuma muna godiya ga ainihin shi Deputy Commissioner na ainihin CID, da kuma ainihin DPO na ainihin ita ɗorayi babba wato SP Hamman, musamman inspector ɗin wato IPO na wannan case wani Abdullahi Daura, saboda ƙoƙarin da ya yi wajen ƙoƙarin binkicin waɗannan yara, duk da ƙoƙari da aka yi na ɓoye waɗannan yara tsawon kwana biyar da iyayensu suka yi, kwana uku kusan a unguwar Ɗorayi, sa'an nan suka yi kwana biyu a unguwar ainihin Sani Mai Nage nan filin Mushe. Duk da haka Allah ya bada nasara, ya samu an yi ƙoƙari an kama. Saboda haka gudunmuwar da 'yan sanda suke bayarwa wajen binciko waɗannan masu laifi ba ƙaramin abu bane da ainihin wannan al'umma tamu za ta yi abin nan. Dole ne mu gode musu, kuma ina ganin cewa haƙiƙanin gaskiya duk wannan hali da ma kusan arewacin Najeriya muke samu na waɗannan insecurities da waɗansu abubuwa makamanci wannan ƙwacen waya, duk kusan in ka duba za ka gani akwai major abu matsalar shi ne daga iyaye. Akwai ainihin ƙoƙarin, saboda haka ni babban kira na anan shi ne iyaye su guji ɓoye 'ya'yansu don gudun hukunci na shari'a ya hau kansu. Wannan shi ne kuma magana ta gaskiya, iyaye su kai bawa 'yan sanda da other security agencies haɗin kai wajen binkicin masu laifi, domin ainihin ya kasance cewa an maganta wannan hali da muke ciki. Matsawar mu iyaye za mu dinga ɓoye 'ya'yanmu daga gudun don kar su fuskanci hukunci, gaskiya al'ummarmu ba za mu samu abin da muke so ba.
Da su waɗannan yara da ake zargin suna aikata wannan abin, an iya gano 'yan wace unguwa ne?
Yaran dai 'yan unguwar Yamadawa ne, domin shi kansa wannan yaran da ya ransa ransa wanda yana daga cikin wanda suka attack din dan ya madawa ne shi ma sannan wayannan yara su ma su biyu Hassan da Hussein su ma an ya madawa ne sannan wayanda yanzu nawo zai at large su ma ana kike neman su ma an ya madawa ne magana ta gaskiya shi dai babu wani abu da yake tsakanin su na farko ba su an su bane na biyu kuma ba wani fada da yake tattare da su tsakani da sauran su kuma ba wani ko fada da ya abun nan din su illa dai su abin da ya faru shine sun hadu bayanan su sun nuna cewa sun yi meeting a wani waje suka yi meeting suka kudiriyar cewa za su samu wani wanda suke tunanin kamar abokin sa ne to zuwan su kuma ko ba su samu wancan bane saboda haka ganin sa shine sai su kuma suka ainihin afka mashi da sauran su gaskiya hukuma wannan case ne na human side kuma hukuma ta san ainihin abubuwan da ya kamata su yi na farko dai abin da hukuma za ta yi abu ce ya samata a court of law da sauran su inda ko menene spelled out a constitution na kasa kan irin wayannan abun either conspiracy ko kuma attempt to murder din ko shi kansa ma yin kisan kan da sauran su duk akwai hukunci da yake tattare da abun nan dai kawai abu da kullun nake faɗa ce ne shine magana ta gaskiya iyaye ya kasance cewa kamar yadda Allah yake cewa ku anfusukum wa alaikum nara kula da wannan dan har ba zai yi mu abun nan din iyalin mu ma daga irin wayannan abubuwa to gaskiya al'umma tana cikin haɗari kuma duk abin da iyaye za su faɗa su dinga faɗin gaskiya domin su ne Allah yake cewa taqillahu qulu qawlan sadida inda iyayen nan suna faɗin gaskiya da ba zai yi ba tunda ana bin case din nan su dinga rantsuwa ga Allah na cewa Allah ma ya hana su shiga aljanna idan har sun san inda yaran nan suke a boye kuma har suna rantsuwa da cewa kuma sai gashi yaran nan ba a same su a ko ina ba sai a iyayen su kaga wayannan abubuwa ne wanda hakikanin gaskiya akwai gyara al'umma da sauran su don haka ina ganin wannan shine kira na da cewa mu tsoraci Allah kuma duk abin da zamu yi mu dinga faɗin gaskiya kuma mu kokarin mu tsiratar da kanmu da kuma iyalanmu daga wuta kuma dama Allah yana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim duk wadatar ka duk wani abu naka dole ne ka tsaya ka kasance cewa an yi abu na Allah da annabi an dubo wannan wajen tarbiya da ainihin gyaran al'umma amma ba komai ka gane ana cewa gwamnati ce kaza abubuwan nan ba mu gyara ba mu musamman iyaye da muke tarbiyyantar da yaran nan ba da za a samu al'umma ta gari mu matsuwar zamu dinga koye ƴaƴanmu daga gujewa hukunci dan kar su fuskanci hukunci to magana ba yadda za al'umma ta gari
to kamar yadda ya faɗa cewar jami'an sandan sun dakume su insha Allah za mu ci gaba da bibiyar wannan abu har zuwa ga rundunar ƴan sandan ta jihar Kano dan jin ta bangaren su ta bakin mai magana da yawun su SP Abdullahi Haruna Kiyawa daga nan kuma ji matakin da za su dauka bayan sun kammala bincike Abakar Sabo akan mita 88.5 dala FM muryar zamani